الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkan mu da saduwa a wannan yammaci yau laraba daren alhamis wanda yayi daidai da 18 ga watan 1 watan almuharram fa hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda kuma ya dace da yau 24 ne ko 24 ga watan 7 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ishya'us sunnah dake wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba sati da ya wuce mun yau sati biyu kenan muna kusan shimfuda ko na tafsirin Fatiha yawa wancan satin da ya wuce bayan hadisai da muka karanta da ababan da ke da alaka da sunan suratul Fatiha sannan kuma muka kawo wadansu hadisai da ke nuna falalan wannan sura mai albarka suratul Fatiha muka fassara ainihin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda mun yi fassarar shi wancan sati da ya wuce go duk da ƙarshe mun ƙarisa ne a gurguje kuma mun faɗa cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim baya cikin alqur'ani mai girma kamar yadda amin baya cikin alqur'ani mai girma haka ne ko ke sa ma ba za ka gansu a rubuce ba a cikin alqur'ani ina fata an gane ƙarshen suratul Fatiha za ka ga walad dallin kawai shikenan muka ce ma amin ya tabbata cikin hadisi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam tunda karshen fatihan addu'a ne in ya gama yakan ce amin kuma sahabbai ma suna cewa amin ina fata an gane amma wannan ban yi ne cewa ya zamo ayan alqur'ani mai girma ba ya zo ne a cikin hadisi haka nan qur'ani Allah ya ce mu nemi tsari da sharrin shaytan amma bai faɗi kalmomin da zamu yi amfani da su ba kai tsaye annabi ya karantar da mu a cikin hadisi cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه دو وانا مكتي أكوي حديثي سنتبتا لغا منزو صلى الله تعالى عليه وسلم كي سي زامو شغا چكين سورة الفاتحة زامو فارد بسم الله مالا كران تأيو أكو أتكين وانا سورة
بسم الله الرحمن الرحيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim malamai na musulunci sun yi ittifaki cewa bismillah aya ce a cikin suratul namli innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim malami ba su da sabani game da wannan na dai kenan na biyu malami sun yi ittifaki bismillah ta zo a qur'ani a farkon surori 113 tun daga suratul fatiha har zuwa suratu annas in banda suratul tauba ina fata an gane muna da surori 114 cikin qur'ani idan ka cire suratul tauba tun da babu bismillah a wurin to bismillah ta maimaito a farkon sura sau 113 haka ne ko idan ka ƙara da na cikin suratul namli ya zama adadin surorin qur'ani kenan ta maimaito sau 114 cikin alqur'ani mai girma abu na uku bismillah aya ce a cikin kowace sura ko kuma aya ce a ainihin mai zaman kanta a farkon kowace sura ba ta cikin lissafin wannan sura man gane ko kun gane ba tunda farkon kowace sura ana farawa da bismillah haka ne ko to shin wannan bismillah wani bangare ne na wannan sura ita ce ayan farko ko kuma aya ce mai zaman kanta abu na hudu ko kuma ita bismillah aya ce a ainihin suratul fatiha amma aya ce mai zaman kanta a kowace sura magana ko kun gane lissafin ba wannan shine ababan da malamai suka lissafa kashi na farko mun ga muku basu da sabani aya a cikin suratul naml kashi na biyu sun yadda cewa duka babu sabani aya ce a farkon kowace sura bi ma'ana qur'ani ce inda suke da sabani wurare ne guda biyu da tazo a farkon kowace sura shin tana cikin wannan suran ko bata ciki nan malami sun yi sabani zance mafi inganci bata ciki ina fata an gane saboda me saboda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sunan na imamu abi daud annabi yake fada alaihi salatu wassalam yace idan muna karatu alqur'ani da malaika jibril bana gane sura ta kare za a shigo ta sura sai an yi bismillah ina fata an gane sai ya ce an saukar da bismillah ta zama fasil mai rarrabewa tsakanin sura da sura ina fata an gane ya zama bismillah aya ce mai cin gashin kanta a farkon kowace sura idan nace kirgamin su ayoyin sura kaza to bismillah baya cikin lissafi kun gane wannan abin da kyau abu na biyu sai sabani da suka yi aya ce a suratul fatiha ko ba aya bace ba nan ne aka yi sabani mai karfin gaske a wurin malamai da dama daga cikin malamai tun da kan sahabbai waɗansu da irin Abdullah bin Abbas irin Abu Huraira a cikin tabi'a irin Sa'id bin Jubair sun tafi akan cewa irin su Ibn Mubarak cewa bismillah aya ce cikin suratul fatiha an fahimci wannan abin da kyau kisa dan ka dauki qur'anan nan qira'an hafs al-asim zaka ga a farkon fatiha in aka kawo bismillah sai yasa aya daya ina fata an gane da bismillah suke lissafi ya zama aya bakwai a cikin suratul fatiha kun gane wannan abin da kyau saboda shine mazhaban imamu hafs shine ruwayan da yayi a ruwayan hafsu bismillah aya ce a cikin suratu al-fatiha wannan shine ra'ayin ainihin imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhi fi ahdi qawlihi imam ash-shafi'i yana ganin bismillah aya ce a cikin suratul fatiha kisa ayy shafi'iyya idan za su yi sallah suna budewa ne da bismillah ina fata an gane amma da yawa daga cikin malamai imam abu hanifa imam malik imam ahmad fi ahdi qawlihi cewa bismillah bata cikin suratul fatiha wannan kuma shine fahimtar da yawa daga cikin sahabbai a cikin su akwai nana Aisha Allah kara mata yadda a cikin su akwai irin su Abdullah bin Umar da sauransu su suna ganin cewa bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon Fatiha kamar yacce take aya mai zaman kanta a farkon kowace sura an gane wannan abin da kyau yasa Qur'anan mu na ainihin gida na ainihin qira'an warsh an gane ko za ku ga cewa bismillah bata cikin lissafi a farkon Fatiha ko wane ce qur'anin asali an gane ko yawa duk qur'ani guda ɗaya ne babu na asali da wanda ba na asali ba to a irin wannan qur'anin namu na gida suna bin ainihin mazhaban waɗanda suka ce bismillah aya ce mai zaman kanta an fahimci wannan abin da kyau to a cikin wannan wanne fi karfin dalili a cikin maganganun nan wani nana Aisha take cewa annabi ya kasance yana bude sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin tace yana bude sallah ne bi takbir da kabbara sannan sai karanta alhamdulillahi rabbil alamin tace baya bismillah a farkon fatiha ko a ƙarshen fatiha kun gano wannan abin da kyau sai suka ce inda a ce fatiha aya ce dan me ita ba za a karanta ta ba ban gane ku kun gane inda suka bullo ba sannan wani daga cikin ainihin tabi'ai yace ya tambayi baban shi yace kai sallah bayan annabi alaihi salatu wassalam kai sallah bayan sayyidina abubakar da umar da usman radiyallahu anhu ajma'in shin suna karanta fatiha suna karanta bismillah a farkon fatiha yace dana ai wannan sabon abu ne abin da yace kenan yawa yace shi bai taba ji annabi da abubakar da umar da usman sun karanta ba wani sabon abu ne aka kawo mana dan ya ce mubdas kalman da ya amfani da shi kenan kaman ka ce bid'a ne to a karkashin wannan wasu malamai suka ce tun daga hadisi an ce ba a taba ji annabi ya karanta ba, ya nuna cewa aya ce mai zaman kanta a farkon Fatiha, ba aya ce a cikin suratul Fatiha ba. Kun fahimci abin da kyau? Shi yasa hatta su waɗanda suke da wannan mazhaban, in ka ɗauki misalin Qur'anai bugun Hafs an Asim, irin wanda ke hannun Aramma, za ka ga shi shine farkon aya a Fatiha, amma ka taba jin wani limamin Ka'aba ya karanta bismillah ba, bai dafa aya ba ce kenan ku? Ban gane ko kun gane ma'anar magana ba? Duk limaman Makka da Madina ba ka taba jin wani yayi kabbara ya ce bismillahir rahmanir rahim ba. Idan ka ji a kasar wannan sawa ake, ina fata an gane, amma in ka bi su sallah ba za ka taba ji ba. To wannan maganganun wani daga cikin malamai a cikin sako Ibn al-Arabi al-Maliki mai ahkamul Qur'an yace ai tunda ma aka yi sabani tana ciki ko bata ciki, to ko bata ciki? Ina fata an gane. Yace sabanin da aka yi kada ya isa ma a gane bata ciki. Yace inda tana ciki ba za a yi sabani, babu sabani a Qur'ani. Kun gane wannan abin da ke? Yace me yasa a wani wurin ba a yi sabanin ba? Yace annan ma a hada ta da sauran ƴan uwanta surori, shikenan a zauna lafiya. An gano wannan abin da kyau? To sai wasu malami suka ce kaman Sa'idul Kamali hafizahullahu wara'a, wani babban malami na dan kasar Morocco, na wata rana saurari karatun shi yake cewa, yace in kana so ka raba wannan gardamin sai ka ce irin su Imam Hafs da suka iyo ruwaya daga Asim ibn Abin Nujud al-Kufi har zuwa Su'al ibn Abi Talib ko ibn Mas'ud, sai mu dauka cewa a ruwayar su qurra'u kenan. Kun gane ko malaman qira'a? A ruwayar su Hafsu su tana ciki, a ruwayar su Warshi kuma sai mu dauka bata ciki, shikenan a zauna lafiya. Saboda shine fahimtar su Abu Huraira. An gane wannan abin da ke? Amma babu ko shakka, malami suka ce dalili na hankali ya nuna cewa bata cikin suratul Fatiha. Suka ce ko yaro karami ka kira kace karanta min Fatiha, me zai? Alhamdulillah zai fara maka. Haka da ko baka ba? Sannan duk wanda yace koya min Fatiha alhamdulillah zaka fara koya mishi. Arama ko baka bane? Suka ce to wannan kaman a mai dabi'a ta dan adam, fitra ta nuna cewa mafi yawan musulmai sun fahimci bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura. An fahimci wannan abin da ke? Ke yasa a sallah ma ba a karantawa, amma in ka je kasashen da suke bin mazhaban Shafi'iyya zaka ji suna karantawa. Saboda haka idan ka bi su sun karanta, karka ainihin tada hankali ka ji yanda sabanin yake. Dan amfanin sanin wannan abun zaka tsinci kanka a wani guwa a duniya, kaga wani abu sabo sai ka ce okay an taba karanta mana, ko ba haka ba? Sai ka ce yanzu wannan mazhaban suke bi, shikenan ka huta. Yanzu haka da muke a sallah muna kada hannu, idan ka samu dan masaban Abu Hanifa yana kusa da kai, rike hannun zai, wallahi ba zai barka ba, ce kana sallah kana wasa. An gane ku? Samson ce wannan abun bai ma halatta a cikin sallah ba, ke yasa ba za ka so suna haka a sallah ba, haka za su bar hannun su akan cinyoyin su. To sabani na mazhabobi. An fahimci wannan abun da kyau? Allah ya sa mu dace. To bismillahir rahmanir rahim, bismillahi malamai suka ce aljar wal majruru, duk inda aka samu aljar da al majrur, wannan ba'un din harafi ne daga cikin huruful jarra. A larabci akwai wasu harufa da ake ce musu huruful jarra, idan suka shiga suna suna sa karshen suna ya dauki kasra. Kun fahimci wannan abin da kyau? Karshen suna ya dauki me? Ya dauki kasra. Irin su kaman bayan a ciki, irin su min, su ila, su ala, su ire-iren waɗannan abu, su fi, ana ce musu huruful jarra. Sun kai su 9 zuwa 11 ko makamancin haka. To idan aka samu harafin jarra da abin da aka mishi jarra, suka ce to akwai abin da ake kaddara, me yana rate ne da wani abu. Idan ka ce bismillah bi ma'ana da sunan Allah, sai ce to da sunan Allah me? Sai ka kaddara wani abu. A bismillah aqra'u, da sunan Allah zan yi karatu. Wannan sai ka kawo shi a cikin hankalinka, a zuciya za ka kaddara shi. Idan ka ce ka kawo abinci ka ajiye ka ce bismillah, sai zan bismillah a akulu kenan ko? Da sunan Allah zan kai hari, amma cikin kwano. Ko ba haka ba? duk abin da zaka yi da ka ce bismillah to zaka kaddara wannan abun bi ma'ana da sunan Allah ina neman kamun kafa da wannan suna mai albarka sunan Allah mai girma Allah ya sa min albarka cikin abun nan da zan yi ina fata an gane kaga Allahu ya zama majrurun ne bil idafa bismillah so bismi kaga ya dauki kasara Allahi an sa mishi kasara saboda yayin makwabtaka ko kuma ya jinginu da sunan ismi shine bismillah arrahmanir rahim suka ce majrurani littabiya su ma an musu kasara ne saboda sunan Allahu ya dauki kasara arrahman mai rahama arrahim mai jinkai to menene arrahman menene arrahim malami sun yi maganganu har guda hudu wajen fassara arrahman arrahim wasu malami suka ce arrahman wanda yake da rahama ga mamiya wacce ta shafi kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba ina fata an gane rahama ta duniya kenan Allah ba musulmi lafiya ya ba wa ainihin wanda ba musulmi ba lafiya ya ba wa mumini mai masa da'a lafiya haka mai mishi sabon waye ba shi lafiya yanda ya ba Fir'auna lafiya haka ya ba Annabi Musa lafiya ina fata an gane Abu Jahal na da lafiya Abubakar Siddiqu na da lafiya Ar-Rahmanu kenan kun fahimci wannan abin da kyau yawa talakawa na da lafiya masu mulki na da lafiya ko ba haka ba Ar-Rahmanu kenan amma Ar-Rahim wacce rahama ce kade ta ke banci mummunai kun fahimci wannan abin da kyau sai suka ce ita rahama ce ta lahira kenan shi yasa malaman mu na gida yace Ar-Rahman mai kyauta a duniya Ar-Rahim majikan mu mina lahira ko yawa haka suke fassara mana shi to sun dauki wannan ra'ayin ne cewa Ar-Rahman rahama ce ta duniya wanda Allah zai ba wa kowa amma Ar-Rahim rahama ce ta lahira da ba mai sabon ta sai mai imani wasu malami suka ce a'a Ar-Rahman da Ar-Rahim duk abu guda ɗaya ne ina fata an gane Ar-Rahman mai rahama Ar-Rahim mai rahama suka ce kawai ɗaya na karfafan ɗaya ne taukidi ne magana na biyu malaman da suka ce Ar-Rahman ala wazn fa'alan siga ce ta mubalaga bi ma'ana wanda yake da fadin rahama rahaman da hankali ma ba zai iya hararo iyakacinta ba rahama ce gamammiya wato ya cika ya tumbatsa da rahama wannan rahama ta sattasa ana saba mishi ana komai yana mana ruwan sama ana saba masa ana komai yana bada lafiya ana saba masa ana masa rashin mutunci ya bar iska na kadawa muna shaka oxygen ina fata an gane suka ce wannan shine ma'anan ainihin Ar-Rahman wato rahama mai fadin gaske wanda ya cike tumbatsa da rahama suka ce Ar-Rahim kuma kaman aikin shi ne na sadar da rahaman zuwa gaban shi kun fahimci na ala wazn fa'il suka ce yanzu mai aikin sadar da rahama zuwa gabayi shi Ar-Rahman din suffantuwan shi da rahama din a karan kanshi Ar-Rahim aikin shi kuma na sadar da rahaman zuwa ga halittun shi kun fahimci wannan abin da kyau shine abin da wasu malamai suka ainihin tafi dangane da ainihin ma'anan Ar-Rahman da kuma Ar-Rahim wallahu ta'ala ala wa a'lam ala ayi halin idan ka kalli ayoyin alqur'ani mai girma zaka ga cewa wani gun idan Allah kawo kalmar Rahim yakan jingina shi ne zuwa ga masu imani yace innallaha bin nasi la raufun rahim innahu kana bikum rahima wa kana bil mu'minina rahima da wannan ne malaman suka ce wannan rahaman lalle ta shafi mummune ne su kadai kun fahimci wannan abin da kyau Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wannan kalman ta alhamdulillahi malami suka ce akwai almadahu akwai alhamdu akwai ashukuru ababe ne guda uku alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah an gane ko kaga nan kamar Allah labari yake bayarwa alhamdulillah suka ce me yasa Allah bai ce ba ku gode wa Allah sai kawai ya bada labari alhamdulillah ban gane ku kun gane ba akwai madadin ya bada umarni ce ku gode wa Allah to Allah bai yi wannan ba kawai sai ya ce alhamdulillah suka ce saboda me sai dan adam galibi bai cika son umarni ba, umarni da hani dan adam dabi'an shi bata su. Shi yasa mukan yawan buga misali, sai mu ce inda za a aji misali wannan abun haka a wurin nan, sai a ce ga mutane suna shiga daga kofar nan su fita ta nan wurin. To idan ba a ce musu komai ba, ba wanda zai kalli wannan abu. Amma aka ce duk wanda ya shiga ta masallaci akwai wani farin abu a kan tebur, kar kowa ya taba, to insha Allah ka aibo rikici. Kun gano wannan abun da kyau? Tun da ka bada umarni sai an samu matsala, wanda kan shiru duk yanda wani sai ya taba ya ga duk abin da zai faru ya faru. In ma za a yi tashin duniya sai ya taba, zai ji in bai taba ba kaman bashi da lafiya. Kun gane ko? Shi yasa Allah bai bada umarni, ya ce ka alhamdulillah, saboda ɗabi'ar ɗan adam baya son umarni da hani. Allah kuma mai hikima ne subhanahu wa ta'ala, ya ce alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai ashukuru wanda shi ma godiya ne, me bambancin su? Shi alhamdu kana gode wa Allah ne saboda ya cancanci a gode mishi. An gane ko? Ya cancanci a gode masa. In kana da lafiya alhamdulillah, baka da lafiya alhamdulillah, kana da kuɗi alhamdulillah, kana karɓan kebura alhamdulillah. Ko ba haka ba? Yawwa, duk abin da kake ciki alhamdulillah. An yi jarrabawa ka ci alhamdulillah, in ma ka faɗi alhamdulillah, wani abu kake nema ka samu alhamdulillah, in ma baka samu ba alhamdulillah. Inda a ce 'yan siyasar mu sun ɗauki alhamdulillah da an zauna lafiya, idan na tsaya takara na ci alhamdulillah, in ma na faɗi alhamdulillah. Ina fata an gane, gode wa Allah saboda ya cancanci a gode mishi ta kowace irin fuska. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wassalam, yace afdalul zikri la ilaha illallah, mafi falalan zikiri shine me? La ilaha illallah. Yace wa afdalud du'a alhamdulillah, mafi falalan addu'a kuma shine alhamdulillah. An gane ko? Shi yasa na baku labarin Imran bin Husayn, ina jin ko cikin Ramadan ne ko, wanda babban sahabi ne, bashi da lafiya yana fadin alhamdulillah, jiki yana ƙara tsanani yana alhamdulillah. Me ya faru da shi? Mala'iku suka zo har gida soke da shi. Mala'iku suka nemi izinin Allah subhanahu wa ta'ala, ka ba mu izini mu je mu gaida wannan bawa naka. Suka zo har gida suka yi musafaha da shi, hannu da hannu. Imran da saboda me? Yawa alhamdulillah. Ina fata an gane. To mu saba maimaita wannan kalmar ta alhamdulillah, so tana saka albarka a cikin komai. Duk shi yasa Qur'ani Allah ya bude shi da me? Da alhamdulillah. Duk abin da zaka bude, shi yasa Allah ya bude waɗansu surori da alhamdulillah, ya cika waɗansu surori da alhamdulillah, ya bude da hamdala, ya kulle kuma da hamdala. Haka ne ko ba haka ba? Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Haka kuma ya bude waɗansu surori da alhamdulillah, suratul kahfi, suratul fatir, suratul an'am, suratul as-saba, duk da alhamdulillah. Ina fata an gane. Shi yasa ce walahul hamdu fil ula wal akhira walahul hukmu wa ilayhi turja'un. Allah shi yake da alhamdu farkon al'amari da kuma ƙarshen al'amari. Ina fata an gane. To mu yawaita maimaita alhamdulillah. Sannan wannan kalman ta alhamdulillah, bambancin ta da ashukuru, shi ashukuru wurin ni'ima kadai yake amfani da shi, wurin ni'ima kadai. Ina fata an gane. In ka samu ta ni'ima sai ka ce ashkuruka ya rabbi. Shi yasa ce wala in shakartum la azidannakum, in kun gode min sai na kara muku. Ashukuru kenan ita wajen ni'ima kadai yake amfani da ita. Ina fata an gane. Sannan wannan kalman ta alhamdulillah, saboda mahimmancinta da kuma girmanta, Qur'ani ya dinga maimaita ta har sau 23. Kalma alhamdulillah ta zo cikin Al-Qur'ani mai girma sau nawa? Sau 23. Aramaka wa manasu. sun zo su 23 ta farko ita ce wannan ka wata biyu a rama yayi suratul an'am kenan to shiga cikin sura akwai wata fa kutia kai tsallake a rama cikin suratul an'am akwai wata guda daya ka wuta fa kutia dabir liqaumil ladina zalamu yawa wannan ita ce ta uku a cikin alqur'ani mai girma sai cikin suratul a'raf da ka wuce nan suran gaba wa naza'na ma fi sudurihim haka ne hadana li hadha ya isa wannan ita ce ta hudu cikin suratul a'raf sai ka je suratul yunus ta biyar سبحانك اللهم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
واخر
دعواهم ان الحمد لله رب العالمين
سورة ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي sai ka tsallaka suratul nahl daraba allahu mathala abdan mamlukan
la yaqdiru ala shay'in wa man razaqahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra alhamdulillah
je ka suratul al-isra karshen suran aya ta karshe gaba daya الذي لم يتخذ ولدا
قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
يا عيسى جك سورة الكافي
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
سورة المؤمنون فإذا استويت أنت
ومن معك على الفلك
ya isa suratul namli wala qadatina dauda
wala qadatina dauda wa sulaymana ilma alhamdulillahi alladhi fattalana ala kathi
ya isa suratul namli kuma akwai guda daya ciki ayan karshe kul alhamdulillah wa salamun
alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa
allah khairun ba ayin karshe ban cikin izun fa ma kana da wahum je ka can gaba kuma suratul ankabut wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma an
sa'altahum man nazzala minas samai ma
fa ahya bihi al-ardha
ba'da mawtiha la yaqulunna allah
نعم
بل أكثرهم لا يعقلون
سورة السبي فرقا سورة الحمد لله الذي
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض
سورة فاطر صلك سورة فاطر الحمد لله
الحمد لله فاطر السماوات والأرض
يا عيسى أتكين فاطر أكو وتقول هذا وقال الحمد لله الذي
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
سكر شو سورة الصف صفات
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
مثل مثل الرجل فيه ذمر.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا
الحمد لله
الحمد لله
سي cikin sura kuma can kusan karshe قال الحمد لله
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
نتبوأ
من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين
وقيل الملائكة
حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد
sai ta ƙarshe suratul ghafir ya di arama huwal hayyu
huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahud-din
alhamdulillahi rabbil alamin wato na kawo su ya bari aram mai kawo su 23 ina fata an gane waɗannan sune kalmomi alhamdulillahi da suka zo cikin alqur'ani mai girma an fanci wannan abin da kyau banda waɗannan babu wasu daga suratul fatiha zura suratu ainihin ghafir annan suka kare to kalma alhamdulillah kamar da na gaya muku shine sun zo babban abin da alhamdu ke kunshe da shi godiya dangane da ni'imar ubangiji akan bayinsa dan ya cancanta a gode mishi na sha babu misali idan kace me Allah ya maka inda zaka iya wannan tambayan ma tambaya ɗaya biyu za a maka rikici a ce ni'iman da ya mana gani nawa zaka biya ina fata an gane ni'iman da ya maka na magana da kake nawa kake biyan shi ni'ima da ya maka na ji nawa kake biyan shi da baki ɗaya kake magana yarurruka daban-daban in ka iya da harshe ɗaya kake gane test na abinci da mai zaki da mai daci da mai bauri da mai hamami da mai tsami ko ba haka ba duka da harshe guda daya baka cire harshen zaki ka sa na daci haka ne ko baka ba baka cire harshen Hausa ka sa na Turanci ko na Larabci duk harshe ne guda daya baka cire kunnen wannan yaren ka sa na wannan kunne ne guda daya wannan kadai ba ni'ima bace ba abincin da kake ci Allah ya sarrafa abincin wani ya shiga ainihin jikinka dan ya kara maka lafiya wani kuma ya fita fitan abincin kanshi ni'ima ne ko ba ni'ima ba in bai fita ba an samu matsala ruwan da kake sha ya ainihin kosar da kan kishi ruwa daga baya kuma ya fita ni'ima ce ko ba ni'ima ba yau in aka ce baka fitsari tashin hankali ne ina fata an gane to Allah ya maka ni'imomin da ba za su kirgu ba ko da zawa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yasa ce innal insana la zalumun kafar to saboda haka ƴan uwa mu yawaita fadin alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin shine ainihin alalamina halittu gaba daya duk abinda ba Allah ba sunan shi alam wa kullu man si wallahu fa huwa alam to jami shine alamina ubangiji shine rabbul alamin ubangijin talikai ubangijin halittu duk abinda ke cikin sama da ƙasa da abinda ke cikin ruwa da wanda ke ƙarƙashin ƙasa akwai dabban da ya tafi ƙarƙashin ƙasa take rayuwa sai in kuna tono sai ku same ta ita nan ne duniyar ta yanzu da kuka tono din ma kuka fidda ta tashi hankali ne an kawo ta wani duniyar da bata sani ba ita nan ne duniyar ta ya take ci ya take sha wallahu alam ka ganta kuma lafiyar ta kalau yanzu ko gwazar ma kalli gwazar ma mana sai kana tono sai ka same ta a cikin ƙasa haka ne ko ba haka ba kuma ga jikinta sumul ta mafi ka lafiya kada kake bayan kasan to Allah shine rabbul alamin ubangijin talikai ya halicci halittu kuma shi yake renon su shi yake kula da su baka taba ganin yau an haifi yaro kaga lokacin da ya kara tsayi ba duk wanda ya fada za ce ƙarya yake kace wata rana ina zaune da yaro na sai naga ya dan kara tsayi sai daga ana sun kuyar da kai to ana jin kunyan ka kenan haka da ko ba ka ba to kaga in ba Allah ba zai shirye wannan kai karan kanka lokacin da kake ƙara tsayi baka taba ji ba, idan kana ƙara kiba baka taba jiran da ka karu ba, sai da a ce wanda fa kai ka samu lafiya, haka ne ko baka ba? Idan kana ramewa kuma ba za a gaya maka ba, sai a faɗa bayan idonka a ce kai wanda fa yana jin jiki. Ina fata an gane, amma ba za ka ji lokacin da ka motse ba, sai dai kai kawai kayanka sun fara maka yawa, ka ce mun shiga uku. To shine rabbul alamin kenan, Allah kadai shi ke shirye wannan abu. To wannan kadai ya isa ka sallama wa Allah, shi yasa ya ce wannan godiyan lillahi shi kadai tallin tal, kar a hada shi da kowa. A gode min nini kadai, kaman ka ce ya Allah dan me kace a gode ma kai kadai, yace li annani ana rabbul alamin, dan ni din ni ne ubangijin talikai, ni na halicci kowa da komai. Kun san na gaya muku cewa sunan Allahu a Qur'ani ba kalman da ta maimaitu kamar Allahu. A muqaddima ranan farko muka ce babu wanda ya isa ya rubuta littafi a duniya kowani shi, a cikin littafin kuma ya zamo yana ta ambatan sunan shi littafin ya karbu, ita wannan ya cika baki da yawa, yana ta ba mu labarin kanshi, ko ba haka bane ba? Allah shi kadai ya rubuta Qur'ani, ya kira sunan shi fiye da komai cikin littafin, ya ta maimaita sunan Allah, ya yi ta maimaita Allahu a cikin sura 85. Ina fata an gane, sura 85 babu inda babu sunan Allah a ciki, surori 29 ne a Qur'ani wanda babu sunan Allahu a cikinsu, 29, amma 85 kowanne akwai sunan Allah a ciki. An fahimci wannan abin da kyau? Kuma wani abin da zai baka mamaki, akwai sura guda ɗaya a cikin Qur'ani a kowace aya akwai sunan Allah a cikin sura, tun daga farkonta har ƙarshe. Wani gu a kira Allah sau ɗaya, wani gun sau biyu, wani gun sau uku, cikin aya ɗaya kuma. Wace sura ce wannan? Suratul Mujadala. Qad sami Allahu, tun daga farkon sura har ƙarshe ka duba, in ka ga ayan da babu sunan Allah ka zo ka gaya min sati mai zuwa. Wace Qur'anin ka ba na musulmai bane ba? In dai Qur'anin da duniya ke karantawa ne da kowane irin kira'a, to qad sami Allahu, Imamu Zarkashi ce fara kawo wannan magana. Ina fata an gane, she wannan binciken ya kawo shi a rubuce da littafi, in akwai wanda ya kirga shi to bai rubuta ba. An gane ku, wanda ya fara rubutawa a leka a karanto Imamu Zarkashi ne, amma akwai wadansu sun gani ba su rubuta ba kafin shi, ba za mu ce she fara ganowa ba, she fara rubuta shi, ya zama an dawwana shi har tashin duniya, duk wanda zai dauko sai ga ya ce Zarkashi ne ya fada a littafin shi. Cikin ƙarsa mai Allahu, Allah ya kira kanshi a kowace aya, ayan farko ma sau uku ya kira kanshi, qad sami Allahu, sai me qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu inna Allaha, sau hudu. Ina fata an gane cikin aya guda ɗaya, sai da Allah ya kira kanshi. To tun daga nan ya dinga maimaitawa, kowace aya akwai sunan Allah. Akwai aya guda ɗaya wanda babu ayan da Allah ya kira sunan shi da yawa kamar wannan ayan, kuma a aya ɗaya kira sunan kanshi sau bakwai. Sau bakwai, wace aya ce malam? Alamtara? Ai Allahu muke magana, Allahu kadai, ba mun kawo Allahu sau hudu ba cikin farkon mujadala. To akwai aya guda ɗaya da sau bakwai Allah ya kira kanshi a cikinta, ita ce ayan ƙarshe na suratul Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna, daga nan zuwa ƙarshe sau bakwai Allah ya kira sunan shi Allahu Allahu sau bakwai. Kun fahimci wannan abin da kyau? Saboda ina maka littafin nashi ne, shi yasa ita kiran sunan shi, kuma saboda girman sunan Allahu din, babu sunan Allah kaman Allahu, shi yasa a tarihin duniya ba samu wanda ya sa kanshi Allahu ba, har Fir'aun bai kira kanshi da Allah ba. Duk iskancin Fir'auna bai taɓa ce ni ne Allahu ba, yadda ya ce ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijinku. Kuma akwai rabbul manzili, akwai rabbul baiti, ubangida. Ina fata an gane. To suka ce kalmar rabbu da Fir'auna ya amfani da shi ya nuna gajiyawan shi ma, in ya isa ya ce ana Allahu suka ce babu shi. Kun fahimci abin da bai taɓa da awan Allahu ba, yadda ya rabbuku rabbukum rabbukum, haka ita maimaitawa. To karkashin wannan malamai suka ce wannan yana nuna maka cika da tumbatsa na sunan Allahu. Shi yasa wasu malami suka ce kamar Imam al-Qurtubi suka ce ita ce ma ismullahi al-azam. Ina fata an gane. Ya Allah, babu sunan da ake kira kamar Allahu. Zaka ga komai akwai Allahu. Duk abin da za a yi Allahu bismillahi. Zaka shiga gida bismillahi walajina. Haka ne ko ba haka ba? Go bismillahi kharajina. Zaka fita bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ka hawa abun hawa bismillahi. Ina fata an gane. Komai zaka ci abinci bismillahi. Zaka kwanta bismillahi. Komai bismillahi. Suna Allahu a komai a rayuwar musulmi. An fanci wannan abin da kyau. Allah subhanahu wata'ala babu lokaci da mun lissafo surorin da Allah ya kira sunayen shi da kuma surorin da babu suna Allah ciki guda 19. Amma akwai wadansu surori kuma wanda a cikin surorin gaba ɗaya suna Allah sau ɗaya zo. Ina ga su ma babu lokaci sai dai ko wani lokaci insha Allah. Amma dai ala halin surori 85 kowanne akwai suna Allah a cikin su. Allah sai ya ce Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalma Ar-Rahman Ar-Rahim mun fassara shi a wajen tafsirin bismillah ko ba sai mun maimaita ba. Amma kalma Ar-Rahman ƴan uwa wato suna ne wanda daga jin shi ma zaka ji Ar-Rahman, zaka ji wani nitsuwa saboda an ɗauko ta ne daga Ar-Rahma, jin kai, tausayi. To Allah ya siffantu da wannan abu. Sai malamai suka ce na daga cikin hikima da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai ya ce Ar-Rahman. Kun san saboda me? Sai suka ce domin idan aka ce alhamdulillahi rabbil alamina, Allah me yasa kace mu gode maka? Sai ce dan ni ne ubangijin talikai, ni na halicce ku, ni nake kashewa, ni nake rayawa, ni nake bada lafiya, ni nake sanya cuta. To kar ka tsorita. Sai ce Ar-Rahman, mai jin kai, mai tausayi, mai rahama. Sai hankali ya kwanta. Ina fata an gane. Saboda Allah yana son bayin shi. Duk abin da zai tayar bawa da hankali Allah baya su. Ar-Rahman wanda ya cika tumbatsa da rahama, wanda wannan rahama tashi kashi 70 ya raba ta ya dauko guda ɗaya kawo duniya. Ina fata an gane. Kashi 69 duk suna aljanna. Sai an je can. Duk rahaman da yake duniyan nan, tausayin da ke tsakanin ɗa da uwa, tausayin da uwa ke waɗanta, jinƙan da ke tsakanin mu, jinƙan da ke tsakanin dabbobi da mu, duk wannan cikin wannan rahama ƙwaya ɗaya ce. Allah raba duniya gaba ɗaya. Sama da mutum 8 billion, dabbobi ba a san adadin su ba, na cikin ruwa da na ban ƙasa da na kan tudu da wane ne, dukka suna rayuwa ne cikin Ar-Rahmatun nan ƙwaya ɗaya. Wani hadisi ma yace kashi 99 duk suna aljanna, ƙwaya ɗaya ne kawai yake duniya. To daga nan zaka sawwara wani irin daɗi za a je aljanna. Ina fata an gane. Jin kan da ke tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulka, an gane ko irin wannan jin kan na ƙasashen da suke mutanen su adalci, ka ce irin su Brunei. Ina fata an gane. Irin waɗannan ƙasashen duk rahaman da ke tsakanin masu mulki da waɗanda suke mulka, wanda zaka ji shi kamar tatsuniya. Ina fata an gane. Ƙasan gaba ɗaya ba talaka. In ka ga talaka to baƙo ne. Amma in dai ɗan ƙasa ne to shi ba talaka bane. Ana ɗaukan cikin shi an fara bashi albashi. Ina fata an gane. Mu ba na an ce za a fara bada albashi ko? To irin wannan rahaman, duk irin rahaman Umar bin Abdul Aziz, irin rahaman Abubakar As-Siddiqu, to duk cikin wannan rahama ƙwaya ɗaya ce Ar-Rahim, wanda yake da rahama kuma wacce ta ainihin keɓanci mummunai, ko kuma rahama wacce yake sadar da wannan rahaman zuwa ga ainihin halittun shi ko bayin shi. Sai ce Maliki Yawmiddin. Akwai Maliki Yawmiddin, akwai Maliki Yawmiddin. Abin da fiyawa wajen ƙura'u shine Maliki Yawmiddin. A cikin ƙura'u gaba ɗaya mutum biyu ne suka karanta da Maliki. Shi yasa mai Shatibi ya ce Maliki Yawmiddin rawihi nasiru. Haka ne kuma Malam Musa. Yau ga su aranmu a kusa. In mun zame za su dawo da mu. To a cikin ƙura'u saba'a mutum biyu ne kaɗai suka karanta da Maliki. Baqiyatul ƙura sun karanta ne da Maliki, wanda shine ƙira'an da muka yi karatun allo da shi na warshu maliki yawmi dini ne ina fata an gane to dukkan su ya tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wassalam annabi ya karanta maliki yawmi din ya karanta maliki yawmi din yasa imamu al-albani ya kawo duka biyu a cikin sifatu salatin nabi a wajen ainihin karatun fatiha maliki yawmi din mai mulki mai cikakken mulki amma yawmi din ranan sakamako addin a yawmul jaza to sai malamin suka ce me yasa Allah ya siffanta kanshi da mai mulki ranan sakamako ai shine mai mulki kullum dan ya ce huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washada huwa arrahmanur rahim sai ya ce me huwallahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alquddus shine almalik mai mulki yau da gobe da jibi da gata da jiya da shekaran jiya shine mai mulki dare da rana sai ya ce to abinda yasa ya kawo nan bai ce ba mai mulkin kowane rana ya kebance shi da yawmuddin saboda a duniya akwai masu mulki ai ina fata an gane akwai masu da'awan su masu mulki ne akwai shugaban Najeriya akwai shugaban Ghana akwai na America akwai sarkin Saudiya kaga duk wannan mulki ne akwai gwamna akwai chairman na local government akwai kansiloli sun samu yanci ina fata an gane su ma masu mulki ne ko ba haka ba to wannan mulkin da mutane ke da awan shi duka iya duniya ne ranar tashin kiyama babu wani mai mulki ke sa sai ya ce maliki yawmiddin shi yasa ma zai ce limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahar wa adda mulki a yau wa ke da mulki yau kowa sai ya san ku yadda kai malamai suka ce sai an shekaru 40 ba wanda ya magana sai Allah ce lillahi alwahidil qahar mulki ya tabbata ga alwahid tallin tal alqaharu mai tankwarawa ina fata an gane duk wani mai mulki a ranar sunan shi ba mai mulki ba babu bambanci tsakanin talaka da shugaban duniya shugaban United Nations misali babu bambanci tsakanin sarkin Saudiya da sarkin Dubai da na Kuwait da talakan dake a wani kauye nake nema ina fata an gane silatan karkar misali ko can wani a takaice da a samu wani kauyen kayau a can bakin boda misali to wannan talakan da ke wannan kauyen wanda abincin cikin shafi karfin shi to ran tashin kiyama da shi da sarkin Saudiya duk matsayin su daya wanda yafi wani wanda yafi bin Allah ina fata an gane da ustazun da ke nan da shugaban malaman duniya a ranan ba wanda yafi ni sai wanda yafi ni tsoron Allah al-iman wal amal salih shi kadai ne daraja da daukaka a yawmuddin yasa Allah ya ce malik yawmuddin shi yasa ma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah kara masa yadda kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace annahu qala annabi yace yaqbidu Allahu al-ardha ran tashin kiyama Allah zai damke kasa gaba dayanta damka dai zai mata duk duniyar nan gaba daya al-ard duk duniya gaba daya ka san in kana jin girman duniya wato hankali ba zai dauka ba kun fahimci wannan abin da kyau yanzu a cikin duniyar nan fa kamar Najeriya nan zaka dauke ta ka ruga ta wata kasa kuma ta zauna lafiya lau zaka wurga Najeriya cikin Russia ta bace zaka wurga Najeriya cikin Canada ta bace zaka ruga Najeriya cikin America ta bata saboda jahan Texas kadai tafi girman Najeriya Texas ita kadai ba a magana Alaska ta ninninka Najeriya ne sau adadi da yawa state ne guda daya kun fahimci wannan abin da kyau to Canada kuma tafi America girma Russia kuma tafi Canada girma sune manyan kasashe a duniya gaba daya wurin land fadin kasa an fahimci wannan abin da kyau to karka ji an ce kasa ka dauka daga nan zuwa Bauchi ne kaman wani local government ne a wata kasa bai ma kai local government guda ɗaya ba kun fahimci wannan abin da kyau to Allah zai damki wannan kasan gaba ɗaya ran tashin kiyama sai annabi ya ce wa ya tsawi sama'a bi yaminihi Allah zai nada samman nan gaba ɗaya da daman shi wanda shi kadai ya sanya abun yake kun fahimci wannan abin da kyau sun mai kuli sai Allah ya ce anal malik ni ne mai mulki yace aina mulukul ard ina masu mulkin kasa ina shuwagabannin afirka azzalumai kuna ina ina fata an gane Allah zai ta aina mulukul ardi ina shugaban America da na Russia da na China ina sarakuna ina gwamnoni sai Allah ya ce ainal jabbaruna ina jababira suke wanda suke jin sun cika sun tumbatsa a hannun su executive power yake ina masu takalmin karfe kowa sun taka ya taku aina antum haka Allah zai tambaye su ainal jabbaruna ina kuke marasa mutunci masu azabtar da bayi a ban kasa masu takurawa al'umma ainal jabbaruna Allah da kanshi ke wannan tambaya ainal mutakabbiruna Allah ce ina masu girman kan suke yana ga yanzu yafi kowa da ya zama gwamna a gari sai rena kowa ba wanda ya isa a garin aka haife shi an san uwar shi an san uban shi an san yayin shi amma yanzu shi yafi kowa ainal mutakabbiruna ba mai ce ma i ko ka bari kawai dan ka zama gwamna ina fata an gane to Allah zai ce ainal mutakabbiruna ina masu girman kai suke da mulki mulkin da dan wani lokaci ne ina fata an gane duk sayan mulkin duniya shekaru ne imma kai shekara 4 imma kai shekara 8 imma ka mutu kana cikin mulki yanzu babban misali a Afrika ka dauki kasa irin Zimbabwe Robert Mugabe tunda aka karbe mulkin kasan shi yake shugaban kasa kun ba wanda ya sama ya takara da shi an gano wannan abin da kyau amma lokaci ɗaya Allah ya kawo ƙarshen mulkin shi idan ka ce mishi wai za a karbi mulki a hannunka zai ce ka haukaci an bance wannan abin da kyau mataimakin shi da ya zama shugaban kasan sojoji suka mai da shi shugaban kasa bayan yayi gudun hijira ya tsufa baya iya komai amma ya ki sauka kuma yace matarsa ma zai ba mulkin ma da tsaban isa in ba Afirka ba ina za a yi wannan abu lokacin da mataimakin zai gudun hijira ya kira wani abokin shi yana da kamfanin jiragen sama irin na chartered flight din nan yace taimaka mishi da jirgi ya gudu da shi South Africa yace ina shi ba ruwan shi kai gashi ya zama shugaban kasa ina fata an gane to ka gane cewa mulkin nan aro ne na dan lokaci Allah ya baka ba abinda zai kwace ka sai adalci ran tashin kiyama duk wani mai mulki za a zo da shi a daure hannu da kafa an sa masa sarka can Annabi ya ce ba abinda zai kunce mai mulki sai adalci in kai adalci adalcin ne zai zo kunce ka in ka zama azzalumi shikenan mala'iku su dake ka su nika ka kuma a jefa ka wutar jahannama Allah ya kiyaye alayyi halin masu mulki su ji tsoron Allah subhanahu wataala mulki suffa ne na Allah to yakan dan bawo bawon shi aro na dan lokaci zai bawo bawon shi aro shi kuma mulki yakan dore ne da adalci kun gano abin da kyau wani daga cikin magabata ya ce mulki yakan dore da adalci ko da kafiri ne ke shugaba mulki yakan rushe da zalunci ko da musulmi ne shugaba kun bace wannan abin da kyau ke sa ba ana maganar zanga-zanga ba malamai sun hana sun yi wane ne kaza-kaza wallahi aka ci gaba da kuntata mutane za a samu tashin hankali a kasan wanda ba wanda ya saita rabu domin in aka takura mutane aka takura mutane za a kai gaban da abinda almajirai ke fada iya nunwa ba ta da hankali kun bace wannan abin da kyau abin da gaske ne ba ƙarya bane ba za a kai matakin da an kuntatawa al'umma in za a yi zanga-zangan ba za a sa lokaci ba in za a yi wasan yara ne za mu yi zanga-zanga ƙarshen wata wannan wasan yara ne duk kasan da ake zanga-zanga ba a sa mata rana ɗaya ake fara abu duk uprising da aka yi a ƙasar Larabawa mutum ɗaya ne ko sun yi shi ya je gaban parliament majalisa na Tunis ya zuba kanshi fetur ya kona kanshi asali dalilin zanga-zanga kenan duk kasashen Larabawa kan babu shugaba mai ƙarfi irin Husni Mubarak har Fir'auna suke kiran shi to da tsaban nan da yake jin ya isa amma mutum 50 suka fara zanga-zangan da ya kada shi a mulki mutum 50 kawai suka fito da ƴan kwalaye su suna dagawa kafin ka ce gobe sun kai 5000 kafin alhamis ana maganar 50,000 ran juma'a da safe miliyoyi suka fita kan titi daga masallacin juma'a kowa sai haukan titi kawai wannan muna misra akai ba labari ba daga masallatan juma'a shikenan duk kasan ta dauka prime minister foreign affairs minister na wasu daga cikin kasashe ya buga Mubarak waya wannan ya faɗa shi ne a gidan TV Al Jazeera yace da shiga fasanga zanga a Misra fa ko sai Mubarak yayi dariya yace Misra laysat Tunis ce Misra ai ba Tunisia bace ba bai taba daukan wai mulkin zai kwace a hannun shi sai ga shara turo shi a gidan asibiti ana kawo shi kotu daga prison kun gano abin da kyau a takaice dai adalci shine zaman lafiya zalunci babu inda zai kai mu kuma babu wani wanda zai isa hana idan lokaci yayi fatan mu shine masu mulki su ji tsoron Allah su yi adalci babu wanda ke son zanga zanga ai babu wanda ya ci koshi yace aje zanga zanga ko akwai babu shi condition ne kawai to idan abun yazo in aka ci gaba da zaluncin ba za a sami sharana ba lokaci ɗaya abun zai zo revolution kuma zai zo ko ana so ko ba a so a wannan kasa so albani zariya sun yi tafada to alamu abun da yake zuwa yanzu tsawon tunda wannan gwamnatin ta zo a huduban juma'a ina fada su ji tsoron abun da zai biyo ba in aka tafi haka to gashi an fara sa lokaci to tunda yanzu an karya abun nan gaba ba za a sami shi lokaci bai dai ko ku ji an fara amma ba ma so ai so muke ai adalci kowa ya zauna lafiya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya ya ainihin kare mana mutuncin mu da imanin mu ya samu gama da wannan duniya lafiya akwai dan uwa awwal dan social media wanda aka ce bashi da lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya da shi da dukkanin sauran musulmai gaba daya Allah ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara na'am bismillah da kanka zamu rufe na'am Na'am. Wadanda suka ce bismillah ba ta cikin Fatiha suna kaddara siratal ladzina an'amta alaihim aya ne wannan wurin. Ka gane ko? To misali sai ka karanta a zuciya. Shikenan ka zauna lafiya. Yawa Allah sa mu dace. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك وتوب إليك صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله